sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma Asini. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 19 ga watan Janairu shekarar 2020. Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Ka'albasi Garba. Da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Zahra, kakakin majalisar dokokin Iran din nan mai matukar tasiri Alila Rijani ya ce tunda kasashen Turai sun fara nuna shakku kan yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da Iran, ita ma fa tana iya sa kafa ta shuri. A halin da ake ciki kuma a yau din Lahadi, gawar wakilin ƴan Ukraine din nan 11 da suka mutu bayan da sojojin Iran cikin kuskure suka harbo jirgin saman da ke dauke da su sun isa Ukraine. Sannan kasar Jamus ta tara muhimman masu ruwa da tsaki a daddaren yakin basasar Libya din nan da zummar kawo ƙarshen katsalan da din sojojin kasashen waje.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Search for Common Ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare na biya addinin Krista da na Islama a garin Maiduguri.
Ai wannan ma Krista da ne wasu ma arni suke cewa, amma abin da ya zama mun da mamaki shine wanda ya taimake ni a gurin yace ajin motan shiga cikin gidan shi musulmi ne, nayi kwana biyu a gidan shi, shi ya duba mun ciwon, shi ne mun bayani yace waɗanda naga suke wannan rikicin su ai suna ne dai musulmi ne amma ba su da asalin cikakke abin da addini ya ayyana, shi yasa suke haka, kuma har a yau muna kan abokan takata.
Sannan za ku ji cewa jam'iyyun siyasa a Najeriya sun yi kira ga magoya bayan su da su kaurace wa duk wani abin da zai kawo tashin-tashina a dangane da hukuncin da babban kotun koli ta kasar za ta yanke a gobe Litinin akan kararrakin zabe na wasu gwamnonin jihohi da aka gabatar mata.
Ko ta mana daɗi ko ba ta mana daɗi ba, mu yi haƙuri, mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya, ba jam'iyya ba komai bane, kuma dukkan mu abokanan juna ne, dukkan mu ƴan uwan juna ne, muna zaune a jiha ɗaya, saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi haƙuri mu zauna lafiya.
Sannan za ku ji cewa ofishin Najeriya na cibiyar bunƙasa ilimi tsakanin musulman duniya wato International Institute of Islamic Thought wadda aka fi sani da IIIT ya gudanar da lecture akan rayuwar Imam Malik jagoran mazhabar Malikiya. Sai shirin idan kwaya ta narke fa wanda Muhammad Hafiz Baballe yake gabatarwa. Amma duk kafin waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kakakin majalisar dokokin Iran din nan mai matukar tasiri Alila Rijani yau din nan Lahadi ya ce muddin manyan kasashen Turai saboda kowane irin dalili suka kama tafarkin rashin adalci na kawo wata gardama kan batun tsarin aiwatar da yarjejeniyar nukiliyar nan da aka cimma shekaru hudu da suka gabata wadda ta fara tangal-tangal tun bayan da Amurka ta fice daga ciki a shekara ta 2018. To Iran fa za ta daina bayar da haɗin kai ga hukumar sa ido kan makaman nukiliya IAEA a takaice. Abinda kasashe uku na Turai suka yi game da batun nukiliyar Iran abin takaici ne a cewar kakakin majalisar Iran Alila Rijani wanda ya taɓa kasancewa wakilin Iran a tattaunawar nukiliya kamar yadda gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran ya yaɗa. A makon jiya kasashen Jamus, Burtaniya da Faransa sun ba da sanarwar gabatar da koke gaban kwamitin duba takaddamar aiwatar da yarjejeniyar wanda dama shine ya tanaji sharadin takaita shirin nukiliyar Iran a madadin dage ma kasar takunkumin da aka kakaba mata. A halin da ake ciki kuma yau din nan Lahadi, gawar wakilin ƴan Ukraine din nan 11 da suka mutu bayan da sojojin Iran cikin kuskure suka harbo jirgin saman da ke dauke da su bayan da ya tashi daga filin jirgin saman kasa da kasa na birnin Tehran sun isa birnin Kyiv cikin akwatin nan daukar gawa a daidai lokacin da wata takaddamar kuma ta taso game da irin goyen bayan da kasar Iran ke bayarwa a binciken da ake yi kan hadarin. Shugaba Volodymyr Zelensky da Prime Minister Oleksiy Onomachenko da sauran manyan jami'an gwamnatin Ukraine sun halarci wata hidimar nuna alhini bayan da akwatunan da ke dauke da garuki 11 lulluɓe da tutar kasar suka iso babban birnin kasar da garuki 9 na ma'aikatan jirgin da kuma wasu fasinjoji 2. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Jamus ta tara muhimman masu ruwa da tsaki a daɗaɗɗen yakin basasar nan na kasar Libya da zamar kawo ƙarshen katsalandin ɗin sojojin ƙasashen waje da ƙarfafa batun tsagaita wuta da kuma sake bullo da wata hanya a siyasance ta nemo ma wannan ƙasa ta arewacin Afirka makoma mai kyau. Shugabar Jamus Angela Merkel ta gayyaci shugabannin kasashe 12 da Majalisar Dinkin Duniya da Kungiyar Tarayyar Turai EU da Kungiyar Kasashen Afirka AU da kuma Kungiyar Kasashen Larabawa zuwa wannan babban taro a yau din nan Lahadi a birnin Berlin. Daga cikin shugabannin kasashe da aka gayyata wato da ake kyautata kuma zaton za su hallara akwai Vladimir Putin na Russia da Recep Tayyip Erdogan na Turkiya da Emmanuel Macron na Faransa da Prime Minister Italia Giuseppe Conte da Prime Minister Britania Boris Johnson da Sakataren Harkokin Wajen Amurka Mike Pompeo da dai sauransu. Haka zalika fitattun masu tafka rikici a Libya din biyu wato Prime Minister Fayez Sarraj da duniya ta amince da shi da General Khalifa Haftar su ma za su hallara a cewar Ministan Harkokin Wajen Jamus Heiko Maas. Jami'an lafiya na Amurka sun bazu a filayen jirgin sama a San Francisco da Los Angeles da kuma New York suna ta gwaje-gwajen lafiyar fasinjojin da suka fito daga Wuhan wani birni a yankin tsakiyar China inda aka samu barkewar wata cutar mura mai shaƙin numfashi. Iyalai kan jira ne a farfajiyar matafiyan da suka iso yayin da ake ma fasinjojin da suka fito daga Wuhan din na kasar China binciken ganin ko shin suna dauke da cutar wadda tuni ta firgita jami'an lafiya a fadin duniya. Johnny Tang wani ma'aikacin fasahar kwamfuta a Silicon Valley na Amurka wanda ke jirin iyayensa da ke kawo masa ziyara ya ce
because they know there was a planned visit to here then I think for the past
yace da yake sun san dama ziyarar da aka shirya za su kawo shiri yace kawai sun jinkirta ta na tsawon mako guda suna zaune a gida don kauce ma kamuwa da cutar. Sojojin kasar Yemen akalla 70 ne suka halaka wani makami mai linzami da wato har makami mai linzami da ɗan tawayen huti suka kaddamar kan wani masallaci a lardin Marif da ke yankin tsakiyar kasar a cewar majiyoyin soji da asibiti a yau ɗin Lahadi. Wata majiya a asibitin Marif inda aka kai waɗanda abin ya rutsa da su ta ce lallai sojojin da suka mutu ɗin a wannan hari sun kai 70.
Ibrahim ka almasi garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin da ake yi na samun zaman lafiya a Najeriya musamman shiyar arewa maso gabashin kasar waɗanda suke fama da rikicin Boko Haram wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Search for Common Ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare mabiya addinin Kirista da na Islama a garin Maiduguri. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda Biyu ya aika mana da cikakken rahoton.
Wani kungiya mai zaman kanta da ake kira Search for Common Ground ta kira wani taron haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ɗaliban makarantun sakandare mabiya addinin Kirista da na Islam a garin Maiduguri don wayar da su game da sanin muhimmancin juna. Wannan taro din ya gudana ne tsakanin ɗaliban mabiya addinin Kirista da kuma Islaman guda biyu da ma wakilcin shugabannin addinan da ma aka nuna musu muhimmancin kasancewa wuri guda kamar yadda Ubangiji ya tsara. Mr. Adam Ibrahim dai babban jami'i ne a wannan kungiya da kuma ake kira project assistant ya mun karin bayani game da dalilin su na shirya wannan taron kamar haka.
So our project officially is centered on strengthening collaboration between religious organizations and also developing peace messages.
Mr. Ibrahim yace wannan shiri namu na mai da hankali ne wajen haɗin kai tsakanin ƙungiyoyin addinai da yaɗa sakon wazar da zaman lafiya, kuma mun fahimci cewa ba cika sa matasa cikin irin wannan shiri ba ke sa muka gayyato waɗannan ɗalibai daga makarantun shiri da ke cikin garin Maiduguri.
So Search for Common Ground is an organization that has always tried to show example in peace building.
Yace ƙungiyar Search for Common Ground ƙungiya ne wanda kullum yana so ya nuna misali da wazar da zaman lafiya da daidaito tsakanin 'yan Najeriya da kuma wasu ƙasashe 35 da yanzu haka muke aiki a ciki, kuma yanzu haka mun so mu wayar da kawunan ɗalibai muhimmancin wazar da zaman lafiya a makarantu guda 6 a wannan shiri namu na farko. Sannan nan gaba kaɗan za mu shiga wasu makarantu guda 43, amma dai muna so mu faɗakar da makarantu aƙalla 200. Shin ku ne Sa'adu Gamdu dai shi ne shugaban ƙungiyar limamin masallatan Najeriya?
To wallahi wannan taro dai mun yi murna da shi don ɗalibai koyar da su wato haɗin kai da son juna da ƙaunan jama'a da tafiyar da addini yadda ya kamata ba abin da ya fi shi, tunda su ne manyan gobe. Don haka idan aka ringa koyawa yara tun daga makaranta suka tashi da wannan, to babu shakka abubuwa za su zo su yi kyau a ƙasar nan.
Pastor Joseph Dodo Baladeyi shi ne wakilin shugaban ƙungiyar Kiristocin Najeriya reshen jihar Borno, wato Reverend Williams Daga, wanda kuma ya bayani game da wannan taron kamar haka.
Abun da ya faranta min zuciya shi ne matasa ne daga makarantu daban-daban, kuma da aka kawo su kuma ababa ne messages da suke gaya mana a wannan wuri da kuma suke fadi, ya kuwa zama abu ne wanda bai kamata ma ya tsaya a nan ba, domin in muna son wannan kasa ta ci gaba kuma muna son wannan kasa ta sake zauna, ya kamata ababa ne da suke fada anan ya kamata ya zama babban platform ne fiye da haka, domin haɗin kasan kan kasan nan abu ne na kowa da kowa, kuma da yake zuwa daga wurin matasa yara kamar haka abu ne mai farin ciki kuma abu ne mai kyau. Na kuma gamsu kuma na ji daɗi da abin da yake faruwa wannan wuri.
Hamidu Joseph dai ɗan uwa ƙasa hidima ne da aka tuwo daga jihar Plateau zuwa jihar Borno, wanda shi ma halarci taron ya kuma bayyana irin matsalolin da ya fuskanta da kuma mafita da ya samu sakamakon kyakkyawar dangantaka da ke tsakanin addinin Kirista da Musulunci a jihar Plateau kamar haka.
Na kai Kanuwa na ne makaranta, ina dawowa a hanya kawai sai harbi daga gefe da ban sani ba, tukin da nake abun ya tabari ne an daga gefe ana harbi na ne ake cewa ai wannan ma Kirista ne, wannan ma Kirista ne, wasu ma arni suke cewa. Amma abun da ya zama mun da mamaki shine wanda ya taimake ni a gurin yace haji motan shiga cikin gidan shi musulmi ne, nayi kwana biyu a gidan shi, shi ya duba mun ciwon kuma shi musulmi ne, kuma wasu ne musulmi da ka sake harbin shine mun bayani yace wa'inda naga suke wannan rikicin su ai suna ne dai musulmi ne amma ba su da asalin cikakke abun da addini ya ayyana, shi sa suke haka. Shi ya taimaka mun bayan kwana uku ne da rikicin ta yi yawa sosai, daga baya ne kafin iyayena suka zo su dauke ni kuma gida, kuma har a yau muna nan tare da shi, muna kan abokantaka tare.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. To har ila yau dai a Najeriya, yayin da babban kotun koli ta kasar ta ayyana gobe Litinin a matsayin ranar da za ta yanke hukuncin kararrakin zabe na wasu gwamnonin jihohi da aka gabatar mata. A gefe guda kuma jam'iyyun siyasa sun yi kira ga magoya bayan su da su kauracewa duk wani abin da zai kawo tashin tashina dangane da irin hukuncin da kotun kolin za ta yanke. Wakilin murya Amurka Abdul Wahab Muhammad ya aiko mana da cikakken rahoton.
A jihar Bauchi da misali akwai yanke hukunci tsakanin 'yan jam'iyyar PDP da kuma jam'iyyar APC wanda take kalubalantar nasarar lashe zaben da PDP din ta yi a zaben shekarar bara. A dangane da hakan ne jigo a jam'iyyar APC din ya shawarci magoya bayansu da su kasance masu bin doka da kuma umarnin kotu.
Sunana Alhaji Hassan Sharif, sarkin arewan Bauchi. Tsarin jam'iyyar APC tsarin jihar Bauchi kullum muna wannan kiran cewa a dinga mai da abu a hannun Allah a kuma dogara gare shi, kuma a yadda da abinda kotu ta hukunta tunda musamman yanzu shine kotun karshe saboda haka kuma magoya bayan mu muna roƙon su da su zauna lafiya ko ta mana dadi ko ba ta mana dadi ba mu yi hakuri mu dai babban abin da muke bukata zaman lafiya ba jam'iyya ba komai bane kuma dukan mu abokan juna ne dukan mu yan uwan juna ne muna zauna jiha daya saboda haka da Allah muke roƙon jama'a mu yi hakuri mu zauna lafiya kuma fatan alheri ma jihar Bauchi duk wanda yake zama alheri Allah ya tabbatar mana
anata bayanin kan batun tabbatar da wanzuwar zaman lafiya dangane da sakamakon da kotun kolin zata bayyana shugaban shiyar jam'iyyar PDP a jihar Bauchi ya bukaci zaman lafiya a dangane da irin sakamakon da zai bayyana
to sunana Alhaji Ayanu Zainabari shugaban jam'iyyar PDP na shiyar Bauchi ta Arewa kuma jami'in watsa labarai na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi to alhamdulillah mu jama'iyyar PDP wannan hukunci da za a yi ba shine na farko ba to wannan shari'a ma ta babbar kotun koli kuma abinda zan kira wa al'ummar jihar Bauchi sai addu'a domin Allah shi ya san me zai faru a fatan mu shine idan an yi wannan hukunci jama'a mu ci gaba da addu'o'i da goyon baya a gwamnati Allah ya ba mu zaman lafiya a Bauchi da ma Najeriya gaba daya
a halin da ake ciki kuma gamayyar kungiyoyin farar hula sun gudanar da taro a sakatariyar yan jarida a Bauchi domin yin kirawa matasa da kuma yan siyasa dangane da muhimmancin zaman lafiya
sunana Abdulkadir Abdul na zo ne a ƙarƙashin jagorancin kungiyoyi guda biyu da suka yi haɗaka wadda suka haɗa da Arewa Youth Mobilization Initiative da kuma Mass Mobilization for Voting Wisely mu gudanar da wannan taro na manema labarai ba don komai ba sai don wayar da kan matasa domin shi ne babban huruminmu dangane da kan sakamako da kotu za ta zartar a gobe litinin 20 ga watan Janairu 2020 daidai kira da nake wa matasa shi ne su sani fa ita kotu dokar kasa ta samar da ita sannan kuma hukunci na kotu kuma a zahirin gaskiya shine muna kira ga yan siyasa don Allah duk abin da zai kawo tashin hankali mu yi iya kokari duka parties muke wa wannan kira a yi iya kokari a guje shi
Abdulrahman Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya
mu zauna lafiya al'umma ta tsaka ta kujiya
masu sauraro a gafarce mu ba za mu samu dawon kawo muku rahoton mu na uku ba wanda yayi magana akan taron cibiyar bunƙasa ilimi tsakanin musulmai ta IIIT masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana ci rufe 10:18 ga shirin mu na gaba
kan wewe da kwaya tun dan ba gaye
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa kamar yadda watakila wasu ku suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da shugaban hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano Dr. Ibrahim Abdul inda muka tsaya a daidai inda wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambaye shi ko idan aka hada alƙalman wasu hanyoyi da masu shaye-shaye suka fito da su da hada wasu abubuwa don saka maye zai kai daidai da ton-ton din da suka kama na kwayoyi a shekarar da ta gabata ta 2019
za su daidai da shi amma kaman inda na faɗi kalubalen ne na rashin sa su cikin doka kokarin yanda su shugaban mu Kanar Mustapha Abdullahi yake kokari shine ya majalisar tarayya ta gyara waɗannan dokokin ma ba ma irin waɗannan sashi na 19 din nan wanda suke magana kan kwayoyi irin su kokain heroin da sauran kwayoyi masu dangantaka da wannan so da a sa waɗannan kwayoyin su ma kuma kowane lokaci aka samu sabon kwaya sai a rika updating din wannan list din na kwaya din so da su ma su zama cewa ana iya kai mutun gaban hukuma
za a ce wadannan nasarori kuka samu da kai da jami'anka tunda kun gano sabbin dabaru da ake ma mu'amala da al'amuran da suke sanya mai wadanda ba sa jerin kwayoyi ko wani amma kamar haka sannan kun yi kamakame wadanda ba a yin irin su a baya da amma a baya kuma suka kan maimaita cewa kana da kalubale me ga nasara kuma amma kana cewa kalubale yaya abin yake
kalubalen ai yana da yawan gaske idan babu yanda za a yi hukumar tsaro a ce ba ta da kuɗin da za ta rika ba waɗanda suke ba ta rahoto kuɗi mutane kowa da akwai dalilin da yasa yake ba da rahoto kan inda ake laifi wani yana yi saboda shi dan kishin ƙasa ne wani yana yi ne saboda shi baya so a rika laifuffuka ƙasa wani kuma dan kuɗi yake badawa idan babu kuɗin da za ka rika ba wa mutum ya za ka yi idan baka da kuɗin da zaka sa mai a mota ya za a yi aje a yi aikin nan idan ba motocin da za a aiki yanzu kamar nan Kano gaba ai gaba daya ma area command din guda bakwai ne amma ba wanda ke da mota sai sun zo nan headquarter na ba su aro kaga ya kamata ai haka shi kan shi budget da ake ba indiya din ma dan kadan ne bai isa ba iya bai kuma na local government ba to saboda Allah kaga duk da dai na san cewa gwamnati suna kokarin su amma ina so roƙon su su ƙara kokarin nasu saboda idan aka dakile kwaya an dakile sauran laifuffuka ne
matsalar ta wai ta TV ta kuɗi ce da kayayyakin aiki
duka suna nan mu duka ba mu da shi kokari kawai muke yi kawai mu tabbatar da cewa an mu rage wannan kwayan amma ba wai cewa muna da isassun kayan aiki ba kuma ma'aikatan mu ai suna cikin ma'aikatan da aka yi masa training wanda babu wata kungiyar tsaro a nan Najeriya aka mutu kaga American DEA sun mana tin FBI sun mana tin Internal Revenue Service sun mana tin Royal Majesty's Custom na Sarauniya sun mana training shi yasa ga cewa ma'aikatan yan dilan suka je wajen yan kadan a cikin mu sai ga sai a dauka cewa mun yi 500 muna aikin nan kuma su mutum 20 ba saboda iya aiki
ko wasu suna ganin cewa kaman jami'an hukumar NDLA ma kamata ya ce an kara su sun wadata an baza su ko ina a ƙasa
gwamnatin tarayya yanzu ta declare abin da ake kira state of emergency kan kwaya ganin cewa Malisar ɗinkin duniya ta nuna cewa wajen miliyan 14.3 na 'yan Najeriya ke shan kwaya wanda Lagos kaɗai suna da wajen mutum miliyan 2.1 kuma ya nuna cewa wannan kashi 14.3 ɗin ya fi ma na duniya gabaɗaya. Na duniya gabaɗaya bai fi kashi 5.8 ba. To kaga Najeriya kashi 13 shi yasa suka kawo fase da wannan hukumar da Jinabu Marwa shugabanta ka dan ai committee din nan wanda suka ji shawarwari kan mutanen al'umma suka bada kuma shawara yanda za a dakile wannan cikin wannan har sun bada shawara yanda za a dauki ma'aikata shi yasa kaga cewa yanzu ko ina ana nan ana maganan jarrabawa na daukan ma'aikata guda 5,000 da wannan hukuma wanda gwamnati tarayya ta bada izini
wannan mutum 5,000 in kuka same su kana ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu
ta fara biyan kudin sabulun amma ba su isa su ce ko wani local government na kasa ba gaba daya sai yasa idan aka dauka wannan shekara ina ganin shekara mai zuwa za ka dauka kuma
yanzu wace damara kuka daura misali ko anan shiya din ta Kano
kamar yadda ka faɗa cewa yanzu abin da ake yi a kasashen duniya shine a hana ma shaye-shayen kuma ma'adina gaba daya wanda ake kira turanci prevention so shine muke so ba da fifiko na wayar da kan mutane kan wannan dan mu hana wayannan abubuwan sannan kuma muna so mu ba da fifiko kan ta fannin sababbin kwaye da suka fito kamar irin hada-hadan nan da ake yi dan a sa su cikin doka su ma iya kai su gaban kotu dan a kai mutanen da suke karya wannan dokan a yanke musu hukunci
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu ƙarƙare shirin namu zan yi amfani da wannan dama a matsayin wanda yake gabatar da wannan shirin na yi muku sallama domin abokiyar aiki na Binta S. Yaro za ta karɓi ragamar gabatar muku da shirin daga mako mai zuwa idan Allah ya kai mu da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi sai kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla masu sauraro mun samu damar shawo kan matsalar zamu samu kawo muku rahoton mu na uku wanda taro ne wanda aka yi a Kano na tunawa da Imam Malik jagoran mazhabar Malikiya
Cibiyar mai shafata a garin Handon na jihar Virginia ta kasar Amurka na da manyan ofisoshi a London da Jordan da Malaysia da kuma Nigeria kuma ofishin Nigeria na cibiyar ne ke kula da shiyar Afirka ta yamma Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke zaman director harkokin kuɗi da aikace-aikace na ofishin Kano na cibiyar ta Triple IT ya fayyace hikimar gudanar da lecture akan rayuwar Imam Malik
hikimar ita ce dada farfado da martabar ilimi da kuma sabunta tunani domin a koyi darussa daga cikin yadda su Imam Malik suka dauki ilimi da faki da yalwa to idan ka san tarihin su kuma ka san ayyukan da suka yi zai yi wa matasa kaimi akan lalle su ba zama neman ilimi matasa suna tsuyayyen karatu kuma suna son su zama manyan mutane yanzu to shi isa ake son su san waɗanda suke jin sunayen nan nasu sai da suka yi karatu
Dr. Bashir Aliyu Umar limamin masallacin Juma'a na Al-Furqan Kano shine ya gabatar da makala akan tarihin jagoran mazhabar ta Malikiya
yau shekara 1370 har yanzu kusan kullun a ko ina zaka ji ana maganar Imam Malik in ba karanta littafinsa ba za a faɗi wata hukunci nasa ko za a yi wata ibada a bisa yadda ya bayyana ta to wannan ya nuna irin muhimmancin da muke da ilimi yake da shi wajen gina ƴan baya da mika musu gudunmawa kyakkyawa ba zai yiwu ba a fahimci addini in ba ta hanyar waɗanda suka san addinin suka isar da shi gare mu ba saboda haka fahimtar su ita ce za ta sanya mu samu ingantaccen fahimta na alkur'ani da sunna don haka dole sai an san mazhabobi dinnan na musulunci kuma an fahimci alkur'ani da sunna ta hanyar fahimtar su sannan zai zama tokan cewa an samu ingantaccen fahimtar sunna dole a hada hadisi da fiqh ba zai yiwu ka dauki hadisi kadai ba tare da ka san fiqh ba kamar yadda ba za ka dauki fiqh shi kadai ba tare da ka san hadisi ba saboda haka dole sai an hada biyu
wasu daga cikin dimbin matasan da suka halarci wannan lecture na cewa
na sunana Muhammad Ismail yanzu haka bayan karatun da muke na aji muna zuwa karatu ka wajen malamai a Zauri kamar yadda malamai ya faɗa cewa karatun Zaurin ne ake samun karatun haka muna hada da na bokun ba wai muna tsaya Arabiyan kawai ba
kuma sunana Abba Ahmad Idris kwarai da gaske na karu a wajen wannan lecture da aka yi bitaken Imam Malik kita zaburar da ni saboda irin abubuwan da naji irin nasarorin da Imam Malik da irin gogormaya da ya ta bangare da ya hada bangaren hadisi da bangaren fiqh
ita ma malama Hawa Ibrahim El Yakub guda cikin mata a wurin lecture ta ce
dama ni gaskiya a bangaren ilimi na riga na san cewa ban ta same ta zama ba amma abin da ya dada zaburar da ni shine ya dada yi min tuni akan mutanen karkara mutane da yawa ka shiga alƙarya guda ka tarar da mutun ya kai dubu babu mai ilimi abin firgita ne abin tashin hankali ne kuma abu ne wanda dukkan wa'annan wanda muka zo wannan lecture ya kamata mu zaburar da kanmu akan haka mu tashi mu wa'anda muke da dan gurgurda abin da Allah ya bamu mu shiga guraren nan lungu da sako
baya ga Imam Malik cibiyar ta Triple IT ta sha alwashin gudanar da lecture akan mashahuran malamai kamar su Shehu Dan Podio game da gudunmawar da suka baiwa musulunci a lokutan rayuwarsu domin na baya su yi koyi da su.
To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice.
To a takaicen mutane akalla 8 sun mutu bayan da wata gobara ta tashi a wani gidan kula da masu lalurar kwakwalwa a jamhuriyar Czech. Wutar ta tashi ne a garin Vajpa. Wajen karfe 5 na asuba agogon yankin a yau din Lahadi a cewar hukumomi kakakin majalisar dokokin Iran mai matukar tasiri Ali Larjani yau din Lahadi ya ce manyan kasashen turai sun nuna jan kafa game da yarjejeniyar nuclear da haka ita Iran ma tana iya hakan
to da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim ka Almasi Garba da yake yana gabatar da shirin sai Liniet Salihu da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Vitek zanga zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya
VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.